Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Baba Yako Makeri. Gwamnatin Taiwan ta faɗa a jiya Asabar dinnan cewa za ta ci taron Foxconn, kamfanin nan mai girma a duniya da ke kera na'urorin lantarki, saboda zuba hannu jari ba tare da izini ba akan wani kamfanin kera na'urar kwamfuta na kasar China, ko da yake kamfanin na Taiwan ya ce zai sayar da hannun jarin. Taiwan ta bayyana damuwanta akan burin China na bunkasa masana'antar sarrafa na'urorin zamanin, tana kuma kara tsauraran doka na hana abin da take cewa China na satar fasaharta. Foxconn, babban mai bada kayayyaki ga kamfanin Apple kuma mai kera wayar hannu ta iPhone, ya bayyana a watan Yuli cewa yana da hannu jari a cikin kamfanin na China na Shinguwa Unigroup da ake takaddama a kai. Da yammacin ranar Juma'a, Foxconn ya ce a cikin wata takarda da aka shigar a kasuwar hannaye jari ta Taipei da kasar China, ya amince da sayar da dukkan hannun jarinsa a kamfanin Shinguwa Unigroup. Kwana guda bayan kazamin hari ta sama da Rasha ta kai akan Ukraine, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na dare na faifan bidiyo cewa an maido da wutar lantarki ga kusan 'yan kasar Ukraine miliyan 6. Duk da haka, ya ƙara da cewa ma'aikata suna nan suna aiki ba dare ba rana don daidaita wutar lantarki a ƙoƙarin dawo da zafi da kuma samar da ruwa ga jama'a. Mawuyacin hali da aka fada a cewarsa yana cikin Kyiv da yankin, da Vinnytsia da yankin, da kuma Lviv da yankinsa. Babban katsewar wutar lantarkin yana shafan wasu yankuna da yawa, ciki har da Dnipro da Dnipropetrovsk. Rasha ta harba makamai masu linzami sama da 70 akan Ukraine a ranar Juma'a, ɗaya daga cikin manyan hare-hare da ta kai tun farkon yakin, inji jami'an Ukraine. Harin ya taɓa wutar lantarki a birni na biyu mafi girma Kharkiv, ya kuma tilasta Kyiv aiwatar da dokar gaggawa ta katse wutar lantarki a faɗin ƙasar, inji jami'ai. Zelensky ya faɗa a jiya Asabar cewa ƙarin jari da Rasha ta zuba akan ta'addanci ya kai fiye da makamai masu linzami 4,000. Iran ta faɗa a jiya Asabar cewa ƙarfin sarrafa makaman uranium ta ya ƙaru zuwa matakin da ba a taɓa ganin irinsa ba kwana guda gabanin masu sa ido a kan nukuliya na Majalisar Ɗinkin Duniya su ziyarci ƙasar. Kamfanin dillancin labarai IRNA na Iran ya rawaito Muhammad Islami, shugaban hukumar makamashin nukuliya ta Iran, yana cewa a halin yanzu ƙarfin bunƙasar ƙasar ya kai fiye da 2 a tarihin wannan masana'anta. Ya ƙara da cewa makamashin nukuliya da samar da makamashin atomic suna da babban alfanun tattalin arziki ga ƙasar, suna kuma da tasiri wajen rage amfani da makamashin albarkatu da rage amfani da mai da iskar gas da kuma rage guba mai gurɓata muhalli. Hukumar kula da makamashin nukuliya ta ƙasa da ƙasa da ke da helkwata a Vienna ta faɗa a ranar Laraba cewa wata tawagar ƙwararru za ta ziyarci Iran a yau Lahadi domin ƙoƙarin warware takaddama da aka samu wurin gano wasu abubuwa masu guba a wurare da ba a bayyana ba, inda aka ce ana gudanar da ayyukan nukuliyar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojojin Somalia ta ce sojojin ƙasar tare da taimakon fararen hula sun gudanar da wani aiki akan kungiyar 'yan ta'addan Al-Shabab a yankin Shabele ta tsakiya, inda suka kashe mayakan Al-Shabab akalla 50. Wata sanarwa da rundunar sojin ƙasar Somalia ta fitar a jiya Asabar ta ce an shirya kai farmaki da sojojin suka yi akan 'yan ta'addan ne a ƙauyen Darul Nisim da ke lardin Shabele ta tsakiya na ƙasar. Ƙauyen da ke wajen garin Adan Yabal, mai nisan kilomita 217 arewa da Mogadishu babban birnin ƙasar, an sami ƙaruwar ayyukan soja a cikin makonni da suka gabata. Shugaban ƙasar Somalia Hassan Sheikh Mahmud, wanda aka zaɓe shi a farkon wannan shekara, ya lashe takobi cewa zai yi fito na fito da ƙungiyar Al-Shabab.
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna bitar shirin zauren VOA na ƙarshen shekara ta 2022. Yau za mu kawo muku maimaicin shirin farko wanda ya zo daga ƙasar Kamaru, inda aka tattauna maudu'in da ya shafi rayuwar matasa da irin rawar da 'yan siyasar Kamaru suke takawa a rayuwar tasu. Bari mu miƙa ku ga jagoran shirin, Muhammad Awwal Garba. Muhammad, bismillah.
Da fatan cewa kowa da kowa yana cikin koshin lafiya. Yau da wannan shiri zai karkace ne kasar Jamhuriyar Kamaru, anda za mu tattauna da matasa da kuma 'yan siyasa, sannan da waɗanda suke fashin baki kan harkokin al'umma. Wannan yasa na gayyaci Alhaji Ali Danash, wanda yake shi mai fara ajini a jam'iyyar SDF ta ni John Burundi. Salamu alaikum Ali.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Ali Danash, sekretari ne a SDF, regional na SDF. Da fatan dai zan amsa tambayoyinku kuma jai ma al'umma amfani kwarai da gaske.
To madallah, sannan kuma na tare da Alhaji Abubakar Adamu mai fashin baki.
Assalamu alaikum Alhaji Awwal Garba, da fatan kana lafiya. Ni ne Abubakar Adamu mai fashin baki akan al'amuran da ya shafi na yau da kullum.
Na'am. Sai kuma Ismaila Muhammad, matashi dan siyasa a ƙasar Kamaru.
Eto, wa alaikum salam Malam Awwal Garba, barka madalla da ka hada mu a wannan zaure saboda bayani kan musamman lamarin matasa, musamman a fagen siyasa da sauransu. Da kasance shugaban wato matasa na reshin anguwan Hausawa, musamman wato jam'iyyar NDP sai kai. Afwan.
To madalla. Sai kuma Baba Yalo, shugaban matasa ne a ƙasar Kamaru.
Mun gode da zuwa. Sunana Baba Yaro Idrisu Adamu, wanda kuka fi sana da haka. To mun gode da zuwa wannan zaure mai tarin albarka.
Na'am. Sannan kuma akwai Maimunatu Salu, ita kuma 'yar jarida ce a ƙasar Kamaru. Assalamu alaikum.
Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Awwal, barka to da kasancewa a cikin wannan farfajiya mai tarin albarka, inda za mu yi ƙoƙari wato mu kwato haƙƙin waɗanda suke buƙatar cewa a kwato haƙƙinsu.
To madalla. Sai kuma Fatima Hassan, ita ma 'yar jarida ce a ƙasar Kamaru.
Ma wa alaikum assalam Malam Awwal, madalla da gayyatar mu da kasancewa tare da kai a wannan zauren. Muna farin cikin hakan. Kuma dai kamar yadda ka faɗa, sunana Fatima Hassan, 'yar jarida musamman ma dai a nan ƙasar Kamaru.
To madalla. Sannan kuma akwai Fatima Hassan, matashiya, sannan wanda take da marayu guda hudu, sannan da ɗa guda ɗaya, wanda ta ɓangare biyun gaba ɗaya duka dai akwai matsaloli insha Allah. Saboda korinta waɗanda su ma suke fama da irin waɗannan matsaloli, za ta ce wani abu akan wannan shiri. Salamu alaikum.
Annamu alaikum salam wa rahmatullahi.
Sannan kuma kina koyi aikin jarida ko? To bismillah.
Sunana Fatima Hassan. Zanen ƙasar Kamaru a Douala.
To madalla Fatima Hassan. Sannan muna tare da matashi magidanci, shi kuma Abubakar Hassan. Assalamu alaikum Malam Abubakar Hassan.
Sunana Abubakar Hassan, matashi kuma magidanci wanda ya gabato a cikin wannan shiri mai albarka. Da fatan za mu tattauna abubuwa masu amfani wanda za su amfanar da al'umma. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam. To zan fara ta kanka, matashi kuma magidanci. A matsayinka na matashi magidanci, wani irin abubuwa ko kalubale kake fuskanta musamman a wajen tafiyar da harkokinka na kasuwanci wanda kake yi daga wancan kasan zuwa wancan kasan, sannan kuma ta bangaren liƙe gida da kuma yadda kake tarbiyyantar da iyalanka?
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Masu kallon mu da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullah. Gaskiya Malam Awwal, kamar yadda kai mun wannan tambaya ce mai matukar muhimmanci. Sai da mas'ala yanzu da yake faruwa, matasa su ne jigon al'umma. Da zaran matasa sun lalace, to al'umma ta lalace. To gaskiya matasa su ya dace a fi kula da su, a fi ba su a bangare daban-daban, abin da ya shafi bangaren ilimi, bangaren bangaren kasuwanci bangaren tarbiya yau da kullum to matasa dace a ce an kula da su a ta wannan bangaren to gaskiya ni dai ta bangare na da ka tambaye ni kalubalen da muka fuskanta mu matasa a wannan lokuta a wayannan zamanannuka ba zai wuce masaloli irin na siyasa ba masaloli na ƴan siyasa wanda suke a wayannan kasashe namu na Afrika da zaran matasan nan da su ake amfani wajen gwagwarmayar samar da shugabanni na bangarori daban-daban na siyasa da zaran matasan nan sun yi wannan kokarin an samar da wannan gwamnatin zaka ga an bar matasan an watsar da su an wofantar da su ba a saurara su ba a abin nan din su an wulakantar da su da sauran su kuma duk wata mas'ala in ta taso zaka ga matasan nan dai su za a ƙara nema ila yau a ƙara tunkarar su a ƙara kokarin su ba da gudunmawa da sauran su amma ana cin zabe sai a yar da su to gaskiya wannan shine abin da yafi damuna game da ƴan siyasan mu yana da kyau ƴan siyasan mu su gane cewa matasa ba abin yarwa bane matasan nan da su ake kai gaci da dukkanin abin da aka tunkara to ya dace a ce gwamnatocin mu na siyasa su kula da matasa kuma su ba matasa kulawa ta musamman amma a bangare na ni gaskiya bangare na ni magidanci ne kuma mai aure wanda nayi aure ina da ƴaƴa uku kuma cikin yaddar Allah ina kula da su ina kokarin ba su tarbiya ina kokarin kula da rayuwar su da ta mahaifiyar su saboda ni ma na san na taso a maraya na taso a matsayin da lokacin da na taso mahaifina ya mutu to amma cikin yaddar Allah da yanda na samu kula ta ƴan uwa na samu kula ta karatu da nayi Allah ya taimake ni na kai har matsayin da zan yi aure har Allah ya bani ƴaƴa ni ma kuma zan kula da su kuma zan yi kokari in ba su tarbiyar da in Allah so ya yarda al'umma da shugabanni da sarakuna za su yi alfahari da su a wannan yanki namu to haka ya dace a ce duk matashi ya samu wannan damar kuma ya ba wa ƴaƴansa da matar da zai aura tarbiya da kuma ƴaƴansa to gaskiya dan takaitan takaitawa kenan ni a yanzu a matsayina na yanda nake kenan
to madalla yanzu kuma zamu karkata ta bangaren Fatima Hassan matashiya mai aure sanata da ita sata da marayu guda hudu kuma tana da guda daya wanda yake ta samu kalubale cikin tafiya na zamantakewa na aurenta assalamu alaikum me zake faɗa akan waɗannan marayu guda hudu da kike da su kin san ba ke kadai bace akwai mata wanda suke fuskantar matsaloli ana bar musu ƴaƴa iyaye sun mutu su suke haula gangara su yi sinima ba za su ciyar da su makarantarsu sannan suturarsu lafiyarsu komai akan uwa take yake to ke me zaki fada akan waɗannan abubuwan da su da ya zaka ke kina ciki wanda ya kamata a ce kin faɗa wa duniya irin abubuwan da kuke fuskanta kuma ya za a yi a magance
a'udhu billahi minash shaitani ratim bismillahir rahmanir rahim abin da zan iya faɗa wato abin yana da matukar ban tausayi domin idan aka ce maraya akwai mataye da yawa da wato suna auren mazan da ma ba a kasan kamaru suke ba a wani kasa daga wani kasa suke zuwa ala misali ni ina da yayata wannan mijin da ta aura zuwa yayi kaman yazo fatauci to wanda ya kawo shi ma Allah ya mishi rasuwa bayan shi ma yayi aure ya samu ƴaƴa hudu Allah shi ma ya mishi rasuwa to wannan don Allah ya zai kasance bata san ma dangin bata san dangin uban iban wannan ƴaƴan ba ita tana zaune ne ga tanan ga yara an ba su kara zube ita za ta samu musu abin da za su ci za su je makaranta za su je boko to a ce idan bata tashi ba ba wanda za su tallafa mata ya wayannan tarbiyyar yaran za su kasance
dole a samu matsala
dole a samu matsala idan ba mai tawakkali ba sai ta shiga wani hali wayannan yaran ma sai shi su shiga wani hali ya kamata a ce ana kulawa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da yafi kulawa kaman marayu domin shi ma yana daukan wayannan marayun din ya kamata
to yanzu a bakwa samun tallafi ta bangaren wadansu kungiyoyi hakan nan wadanda suke zuwa domin sallafa wa marayu a handa ake ciki
akwai kungiyan da ake samu amma duk yanda za a yi a taimaka maka ba kaman yanda kake so ba akwai kungiyoyi domin akwai kungiyan da ni na sani da ni ma nake tafiya daukan kudin marayu to amma kungiyoyin din ba su da yawa basu da domin masu marayun din suna da yawa fiye da abin da ake bayarwa ya kamata a ce sauran din ma domin idan kuka ga ma taimakon da ake yi sai kaman a watan azumi an fi taimako watan azumi za a dinka musu riguna ko kuma buhun shinkafa da sauransu. Amma ya kamata a ce ana tafiya gida-gida sabila da tarbiyyar yara, domin ana wani lissafin ana wani tunanin din, ba kaman a ce ana kulawa da su ta fannin boko da makaranta.
Yanzu a matsayinki an jika samu marayu guda hudu da kuma ɗa guda ɗaya wanda yake shi ma mahaifinsa daban, shekarunki nawa kike da waɗannan nauyi a kanki?
Ni a yanzu shekara na 33. To ni ina ganin a bisabilillahi daidai gurgurdai ana taimaka mini, wato yanzu ni ina tausaya wanda nake jin labari a kansu.
To amma akwai wani matsala da yake faruwa, in kika kula bayan mijinki na farko ya rasu ya bar miki wani aya guda hudu, sannan mijinki kuma na biyu da kika aura shi ma yanzu kun zo kun rabu, ba ki ga cewar kaman rayuwar ta ta shiga wani hali ba?
Yana saka ka shiga wani hali, har ya saka ka wato ba kama da sha'awan aure a kanka, domin a tafiyan da muke yanzu akwai wata al'ada da ake yi, maza ku yi hakuri sai a ce wai don kina da yara ba za a aure ki ba, domin kada ki dauko wannan ƴaƴan da ba nasu ba ki kai su wannan gidan, sai su ce su ba za su iya daukar nauyin su ba. To ana wani lissafin din ba shi bane,
ba shi wanda baka san wanda
ba zai taimaka mana, yana mai yuwa wa nan yaran naka ba su bane za su taimaka maka, don yau da gobe kayan Allah
kuma in kai haka ma ka dan taimaka
wa duniya, domin marayu abin taimaka tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taimaka wa marayu,
yace da wanda ya taimaka maraya da shi dan zauna haka a jina janna ko.
To ya kamata a ce kalman da ake fada a ce wai idan mace tana da yara marayu ba za a aure su ba, kuna wato ana cire mana kwadayin aure a cikin zukatan.
To ba ki ga kaman cewan yawanci idan marayu sun zo kuma sukan dakile waɗansu harkoki a gidan mai gida ba, wani kila ku iyaye mata ku nuna soyayyen ku ga wayannan ƴaƴan kuma da suke nan wanda uban su na nan ba ku nuna musu wannan soyayyen, ba ga akwai dan wannan kalubalen ba,
akan samu wayannan matsalolin din. Amma wato abin an fi samun shi a wajen wa'annan su yaran da aka zo aka samu, she su nuna cewa gidansu ne, gidan mahaifinsu ne, she su nuna bambanci. To ke kuma uwa tausayi ne da ita, idan ta lura cewa wa'annan ba su da mai tallafa musu, marayu ne, ai ba za ta yadda ba. To anan ake samun matsala.
To malala, kafin dawo gare ki zan je wajen yan jaridu masu shiga lungu da sako domin ganin irin abubuwan da yake faruwa a kasar Kamaru, musamman Fatima Hassan, ke ma dai kina layin matasa, sannan yanzu haka kina gidan aurenki kuma kina da ƴaƴanki, kina kuma shiga lungu da sakoki domin yin waɗansu shirye-shirye, wani irin ƙalubale ke ganin cewa su mata ake bar musu, musamman a yayin da suka zama dadinsu kuma suka aka rike su a gida, ba sa sana'a, ba sa komai, me kike, wani irin abubuwa kike hangowa a duk lokacin da kika fita neman waɗansu labaru kuma gudanar da wasu ayyukanki?
To madalla Malam Awal, da farko dai abin da zan iya cewa a nan shine gaskiya mata na fuskantar kalubale da dama, ko in ce mata ma suna cikin wani irin hali a yanzu, domin idan ka duba za ka ga a tafiyan da ake yanzu matasa sun koma shaye-shaye, ƴan mata kuma sun koma karuwanci, idan zan iya faɗa maka. Me yake kawo haka? Shi za mu duba. Idan ka duba ka ga tarbiyya baya taɓa yiwuwa sai idan akwai namiji, ka san yaro yana tsoron wanda zai tsawatar masa. To daga lokacin da aka ce mahaifi ya mutu, ku kuma ƴan uwan uba kun yi watsi da waɗannan ƴaƴan, to tarbiyya babu yanda za a ce uwa ita kaɗai ta tafiyar da tarbiyya, ba zai yiwu ba. A wani ɓangaren kuma idan ka duba, musamman ma yadda muke tuntuɓar mata, ko a yadda rahotanni suke zuwa mana saboda muna hira da mata sosai, musamman masu fuskantar irin wannan matsalan ɗin, za ka ga mace ce miji ya mutu ya bar ta, ba ta da ƙwaƙwaran sana'a, ko a wani lokacin ma miji lokacin da yake raye ya hana ta, saboda akwai maza waɗanda su ba su so matansu
saboda
kishi, da kuma ni a gani na ma wannan ba zan iya cewa kishi ba, wani ra'ayi ne dai na kansa da ya sani. Ka hana ta ba ta sana'a, daga baya yanzu Allah ya yi maka rasuwa, ƴan uwanka ba su kulawa da ita, ba ta samu ta kafa kanta ba a lokacin da kake raye, yanzu ya za ta yi ta kula da waɗannan yaran? Kaga wannan yana daga cikin abin da yake haifar da shaye-shaye da karuwanci na matasa a yanzu. Saboda yanzu idan ka duba, na san duk wanda yake bibiyan labarai ya san cewa akwai kalubale sosai ta fuskar shaye-shaye wanda yake haifar.
To a nan wajen sakacin gwamnati ne ko kuma sakacin sarakuna ko kuma iyaye?
Kowa yana da laifi. Kaga sarakuna suna da laifi a nasu ɓangaren, gwamnati na da nata laifin, sannan iyaye ma suna da nasu laifin ta ɓangaren sakaci.
To ya kamata ki rawaito mana su.
To yauwa, kaga a ɓangaren iyaye ke a matsayinki na mahaifiya, ke kike da alhakin tunda wannan ƴaƴan, musamman muna magana ne a bangaren marayu waɗanda mahaifinsu ya rasu. Ke uwa ke kike zaune da ƴaƴanki, ya kamata a ce tun farko ma a matsayinki na mahaifiya, idan yara na tasowa kina hira da su, kina jin hankalin su, ta nan ne duk yanayin da ɗa yake ciki zai dinka sanar da ke. Kaga sakaci, muna da sakaci a wannan bangaren iyaye mata, kawai idan yaro ya fita sai lokacin da ya dawo, in ya dawo kuma ba za ki nemi san daga ina yake ba.
Abinda ya sauka kenan daga shirin da muka kawo daga kasar Kamaru, inda aka tattauna da matasa da ƴan siyasa da kuma masu fashin baki a al'amuran yau da kullun akan matsalolin da suka shafi matasan. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da wakilin muryar Amurka a Kamaru, Muhammad Awal Garba, wanda ya jagoranci shirin, da Solomon Abo, wanda ya daidaita sautin shirin, ni ce Madina Dauda, da fatan za a yi bukukuwan ƙarshen shekara lafiya. Mu huta lafiya.
A gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 17.25 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
A yau shirin rayuwar birnin ya garzaya ne a unguwar Asokoro, inda muka zo zauren wata mata inda take mini goodness fruit, wata mata da take saida lemu da abarba da su kankana, amma na tafi na zamani ne wanda in ka siya sai a nika maka shi. Gata nan bari mu zanta da ita. Ko zaki bani dan takaitaccen labari akan kanki?
Assalamu alaikum, sunana Goodness, my goodness fruit juice salad and bar. Muna kan markade su fruit, duk yanda abin da ya kasance fruit muna markade su, kuma suna da kyau a jiki, ko rashin lafiya ko wanda yana gajiya ya kan sha.
To kaman ke daga wace gari, yar asalin wace jiha ce a Najeriya?
Niyar Plateau ce.
Jihar Plateau? A ina jihar Plateau?
Niyar Lantan ce.
Ganin cewa kaman tun yaushe kika fara wannan sana'a ta wannan abubuwa na kayan marmari?
Shekara na 6 yanzu da wannan business.
Shekaran ki 6? Shin kin yi karatun boko?
Na yi karatun boko.
Kaman zuwa wani mataki kika yi na karatun boko?
Na kare a secondary school ne kawai, amma na yi karatu akan fruit sosai. Kuma nan je course na shi, na san fruit in and out, me yake ci, wanda ba kyau, wanda ba kyau a hada, da wanda kuma yana da kyau a hada, ibada amfani a cikin jiki, duka na karanta su.
To kaman me ya baki sha'awar shiga wannan sana'a?
Domin na gan shi yana da kyau, kuma yana da kyau a jiki, kuma yana da amfani sosai. Shine na shiga business din, kuma ba business kaɗai ba, muna so mu gan lafiyar mutane, kuma yanda mutane da yawa suna so su ci, ba su san yanda suke yi ba, suna zuwa muna koya musu.
To menene ya baki sha'awar zuwa garin Abuja ki yi wannan kasuwanci da kike yi? Kika bar challantan kika taho nan Abuja?
Zuwa na Abuja ba don business din ba, nazo ni ina zama Abuja, amma nan aka koya min aikin, shine na zauna nan nayi, amma da lokaci za mu kai shi Harlantan.
To wasu sai su ga cewa kaman kika duba rayuwar Abuja, za a ce rayuwa ce mai tsada, akwai wahala. Kaman wasu sai ce me yasa baki zauna a Lantan din, baki yi wannan sana'a, ko kina ga anan yafi miki?
Gaskiya a Najeriya yanzu ga baki ɗaya abubuwan kasuwan ba su da sauki, muna da yi ne kawai Allah dai zai taimake mu, da ba haka ba, amma yanzu dai abubuwan da muna yin shi akan 1000 yanzu ana neman 10,000 ne kan mu kai su da su, so ba sauki kuma ba yanda muka iya.
To yanzu kamar a ce jarinki haka na wannan kasuwanci kaman ya kai nawa?
Kamar wannan jarin na duka hada da mashin din, ba wai wanda kudin mai yawa ba amma na da 3.5 million ne na fara.
To kaman a rana kina yin kaman cinikin nawa haka?
To ah da kam a rana muka yi kai 70,050 amma yanzu muna da lallaba ne 25-30-40 ya dipen yanda muka samu amma mun samu aiki mu fita mu je waje mu yi aiki ko mun samu masu zuwa koyan karatu shine muke samu up to 150-200.
To Abuja zaki ga wani gari ne mai tsadar rayuwa kaman zaki ga kudin sufuri na mota da kuma haya kaman a wani guri kike zama a Abuja?
Na zama a Jikwai.
Anguwar Jikwai?
Yes, a Jikwai first three kuma haya akwai dan sauki wahalar moto ne yanzu daga Jikwai da muna shiga naira 100 yanzu muna kashe 500-600 tafiya da dawowa 1-2.
To kaman yanzu kina biyan kudin haya kaman kowane wata kaman nawa?
Kowane wata yanzu da a shekara da muna biyan 150,000 anguwan da yana nan dan daje masu dan saukin gida 150,250 yeah, depend on the flat.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya.
To a gaida Malam Sale. Ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.